tour aí, ó. Tu. Qual a caixa não? O Salles, socorro. Patuwa, bimati, dan angamalani. Ya ba da fatuwa da abin da wani matani na hadisi ya kunsa. To wannan ba da fatuwar ta malamin ba ta hukunta cewa ya yi hukunci da cewa hadisin nan ingantacce ba ne. Haka din ba wai yana nuna cewa hadisin ya inganta ba ne a wajensa. A'a, ta yiwu ta fuskar kiyasi ne, so da yawa akan samu daman hadisi ya dace da kiyasi. Ya dace daman da kiyasi, asali ma kenan a ce hadisin ya dace da kiyasin. To ta yiwu shi ta fuskar kiyasin ne ya tafi hujja. Ko kuma yana cikin waɗanda suke ganin cewa yau ai hadisi ko da rarrauna ne ya fi daga a ce an koma ga ra'ayi. Shi ya sa ya ba da fatuwa da abin da yake cikin wannan hadisin. Fil asa a cikin zancen da ya fi inganci wajen malamai. Amma waɗansu suka ce a'a, idan malami ya ba da fatuwa da abin da yake cikin hadisi, to wannan ba da fatuwar tasa tana nuna ya yarda cewa hadisin nan ingantacce ne. Wasu sun tafi akan haka. Ka aksi kamar aka sun haka shi ne hadisi ya zo sai a ga malami ya ba da fatuwa saɓanin abin da yake cikin hadisin. To shi ma wannan ba da fatuwar tasa da saɓanin abin da yake cikin hadisin ba wai yana hukunta cewa malamin nan yana ganin hadisin nan rarrauna ba. A'a, ta yiwu ya ɗauka ingantacce ne amma mansuhi ne a wajensa. Ta yiwu ingantacce ne amma ya yi ta'aruri da wani. Shi ya sa ya rinjayar da wancan ɗin. Shi ya sa cewa kawai ya ba da fatuwa da aka sun wannan hadisin ba yana nuna cewa ya yi hukunci da hadisin nan rarrauna ne ba. To, haka ya bayyana. Haka nan ma wanzuwarsa ai su madda wahi inda dalilai tubɗiluhu za su yi hukunci da ɓacinsa. Inda dalilai da yawa za su yi hukunci da ɓacinsa. To shi ɗin ma a ce wato dan an ga hadisin yana nan amma ga dalilai da yawa da za su sa waɗansu su ce ai ba tabbatacce ba ne, amma suka yi shiru ba su ce ba tabbatacce ba ne. To wannan shirin nasu ba wai ya nuna sun yarda hadisin nan ingantacce ba ne. Haka nan kuma cewa hadisi ya dace ga abin da malamai suka gaba a kai shi ba haka din ba yana nuna cewa lallai hadisin ingantacce ba ne. Don ta yi su ijma'in na malaman ta wata fuska ne suka kai gare shi ba wai ta fuskar wannan hadisin ba. Wato haka nan ma kuma a ce malamai waɗanda suke cikakku sun rarrabu ba baina motaccen tsakanin mai kafa hujja da hadisin ko wanda yake tawilin hadisin. To shi ma dai wannan ba wai yana nuna cewa lallai hadisin nan ai ingantacce ba ne. Don cewa su sun kafa hujja da hadisin ba wai ya nuna cewa ai hadisin ingantacce ba ne. Ko wasu waɗansu sun tafi ga tawilinsa ba wai don ya inganta ba wai lallai don ya inganta ba ne. Wannan shi ne ya fi inganci, amma akwai wanda suka ce a in haka ta a kotu ya nuna ai hadisin ingantacce ne. Tunda su kansu masu tawilin nasa ne zai sa su tafi ga tawilin ai don ya inganta ne. Don ya inganta ne, abinda bai inganta ba dama ai ture shi waje ɗaya ake, ba a bukata a ce sai an yi tawilinsa. Ana karɓar ruwayar wanda yake mahaukaci amma in ya zama ya kan farka. In ya zama wata ran sai ya tashi da haukan, wata ran ya tashi karam. To wannan za a karɓi ruwayarsa. Wannan nu a fiyar ribatikar ya zama wato haukan nasa bai tasiri a cikin farkawar tasa gaba ɗaya. Gaba ɗaya ya zamo ta ko ina haukan baya tasiri a sanda ya farka. Sanda ya farka ko ne zai kamar duk mai hankali ba wanda yake ko sanda ma ba a cikin haukan ba, amma dai za a ga hankalin ba cikakke ne ba. To ba irin wannan ba. Malamai sun ba karɓar ruwaya daga wanda ake kira majhulul aini. Waye majhulul aini? Siwa shahasin, shi ne wanda ba wanda ya ruwaya daga gare shi sai mutum ɗaya kawai. gaba daya wanda ya ruwa daga gare shi mutum ɗaya ne amma kuma ya zama wajahar mahaba bai kunshi suka ba ba ai suka akan sa ba amma kuma ba wanda ya adalta shi to irin wannan shi ake kira majhulul aini malami ba ko wanda ya zo a hadisi sai aka duba aka bincika aka ga gaba daya ba wanda ya ruwa daga gare shi sai mutum ɗaya kuma ba wani malami da yace wannan adali ne ko yace ya soke shi ai ba adali bane to irin wannan shi ake kira majhulul aini shine mafi yawan malamai sun tafi akan cewa hadisin sa ko hadisin da yazo a isnadin sa to wannan hadisin ba ingantacce bane wannan shine abin da mafi yawan malamai suke kai magana ta biyu ita ce a ai hadisin ingantacce ne wayansu ɗan tsiraru daga malamai suna ganin tun da gashi har an yi ruwa daga gare shi kuma wani ya ce da suka a cikinsa ba wanda ya ce akwai suka a cikinsa ai asali a cikin musulmi ma ya zamo adali asali a cikin musulmi ya zamo adali ai a ga musulmi ya bi wata hanya daban ai bautewa ce ya bar asalinsa ne al'imanu kaidul fatki ai imani dabaibaye ne daga duk fanna imani ne imani ya amsa sunan imani ai yau ne shi dabaibaye daga a ce yana aikata duk wata bainama to zance na uku shine ana karɓar ruwayar tasa in ya zamo shi wannan mutum ɗaya da shi kadai ne yayi ruwaya daga gare shi baya yin ruwaya sai ko ga waɗanda suke adalai an san shi da cewa mai tsayawa ne ya darje a wajen malaman da yake karɓa hadisi a wajensu baya da ya karɓa sai ga wanda yake ya tabbatar adali ne to la yurad a wannan halin ba za a yi raddin ruwayar tasa ba zance na hudu habaru za a karba idan an samu malami ya ce ai ya adali ne in an samu malami masani ya ce ai wannan adali ne sai a karba wannan magana ta hudun nan haka abul farali hajjatul muhaddisina wato ibnu hajar al-asqalani ya gani a littafin nan nasa karami wanda yake gajere ne amma mai yawan albarka shine nukhubatul fikr fi musdalah ahli al-asr nukhubatul fikr fi musdalah ahli al-asr to haka ya goyi bayan wannan kaulin na hudu ne biyar zance ne biyar ana karɓar ruwa tasa in ya zamo yayi shuhura ma da wani abin daban ba wai ilimi ba kamar shuhura da sadaukantaka ko kuma na ayyukan alheri yin shuhura da ayyukan alheri to wannan sai a karbi ruwayar tasa sannan sai a karbi ruwayar tasa ya zama an samu zantuka guda biyar kenan ana to alhamdulillah